نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin Al-Lu'lu'u wal-Marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan na Muhammad Fuad Abdulbaqi, Allah cikin ikonsa. A yau ranar 2 ga watan 6 shekara ta 1437 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wacce ta daidai da ranar 11 ga watan 3 shekara ta 2016 da haihuwar Annabi Isa alayhi salam, za mu tashi a shafi na 21. Sabon babi shine babu bayani khisalil munafiqi, babin da ke dauke da hadisan da ke bayani game da halayen munafiqi, halin munafiqi. حديث نظام كان تاوشيني حديث عبد الله بن عمر، حديث صحاب النبي عبد الله بن عمر، حديث نتلاتين لبقوة شكنجير حديثا لمكة كرم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر ألا يدد سويتي حقيقة النبي تلاد أمنشن ألا صبت أغريشياتي أربع halaye uku, dabi'u arba'u halaye hudu, dabi'u guda hudu, man kunna fihi, wanda suka kasance tare da shi, wanda ya dabi'antu da su, kana munafiqan khalisa, ya kasance munafiki tsantsa. Wa man kana fihi khasla, ومن كانت فيه خصلة منهن، ولكم يكد وتحالي دغتكم وأن حالي قداه دو، ولا تبي أن تدأ دغتكم وأن تبي قداه دو، كانت فيه خصلة من النفاق، يا كسن شينا تاردا وتحالي دغتكم حالي منافقين. حتى يدعها، كانت فيه خصلة من النفاق، يا كسن شينا تاردا حاليا دغتكم حاليا حالين منافرتي، حتى يدعها حتى يابر ونن حاله غا حالين da suke guda hudu wadanda suke fitattun sufofi da halaye na munafikai. Manzo yace idza tumina qad, mutumin da idan aka amule masa ya ha'inci amana, abinda take nufi ba da kula da kiyayewa akan kayan wasu da ke gurinka, imma ya zamanto kayan wasun ya shigo hannunka ta hanyar rance, to amana ta ratsa tsakaninka da wani akan dukiyarsa da ke gurinka da karanta, imma ya zama kayan wani ya shigo hannunka ta hanyar aro, abin amfaninsa da ike hannunka ya zama amana a gurinka. imma ya zamanto cewa shi da kansa ya dauko ya kawo maka yace ajiye mu amana akan kayansa da ya danka maka ta shigo, imma yazo ya zantar da kai wani abu da baya son wani ya ji daga shi sai kai sai Allah da ya halicce ku, fitar wannan abin daga gare ka zuwa ga wani, to ya zama baka rike amana ba. Kuna ka kulawa da kayan wani da ke karkashin kulawarka, ka ba da tsaro da kulawa, kada abin ya salwanta, in mai salwanta ne kada ya fita, in wanda ba a so ya fita ne, to da shi ake cewa amana. To manzo yake cewa daga cikin sufofin munafukai, daga cikin sufofin munafurci wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'ar in ka ba shi amana zai ha'ince ka, to ya ɗauki sifa ɗaya daga cikin sufofin munafukai ya ɗabi'antu da ita, mutumin da zai rance kuɗinsa salwanta a zo nema ya hana ya daga wato ainihin hanya-hanya wanda za a ba ajiya a zo buƙatar abin ya ƙi fita, a aro zai yi amma abin ba zai dawo ba, a ba wata magana za ta fito daga bakinka ta je ga kunnensa da ba a so ta fita face sai ta fita. Kuma zai ce wanda yake da wannan ɗabi'a ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan fitattun ɗabi'un munafikai. Allah ya kiyaye. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ كُمَا إِذَنْ زِي ذَنْ تَدَّ مَغَنَا يَيْ كَرِيَا وَذَنْ قَدِنْ دَيْ كِيَ فَدَا إِنْ أَكَ بِي بِيَسُ أَنَا تَدَّ سُسُنْ سَعْبَ دَ يَدَّ أَبُوبُوَنْ دَيْ فَدَا سُكَ وَكَانَ سُكَ فَانُ وَنْ دَيْ تَبِي أَنْتُدَ وَنَنْ تَبِي أَرْيَا لَوْ كِئَيْدَ جَتِكِنْ حَالَيَّرْ مُنَافِقَيْ يَنَيْ وَإِذَا عَاهَدَ غدر idan kuma yayi alƙawari da wani ba zai cika ba sai ya saba, shine gadara, sai ya warware alƙawari. Kun yi da shi ku haɗu ƙarfe kaza a guri kaza, sai dai ka gaji da jira ka tafi makatau ba za ka gan shi ba. Shuru wa idza khasama idan kuma yayi tashin tashina, idan ja in ja ta hada shi da wani musulmi ko da wani abokin zama ta jara, sai ya karkace wa gaskiya, ta jara sai ya bijire wa gaskiya, ya ƙi daɗin shi ya kafe ya kai matuƙa ya kai makura wajen yin wannan ja in ja, a yi da shi ya ƙi saki. To waɗannan sufofi su ne jigajigan sufofin munafukai guda hudu fitattu, ba don ba su da wasu miyagun halayen ba, amma dai waɗannan su suka fi sa su zama wato sun tabbata a cikin munafurci, kuma suka fi nuna halayyarsu ta munafurci. Allah ya kiyaye. To wannan hadisi ruwayar Imam al-Bukhari wacce suka haɗu da ruwayar Imam Muslim akan wannan lafazi da muka ji, Imam Muslim ma ya rawace shi daidai wa daidai da irin wannan lafazi. Akwai kuma lafazi daga cikin lafazan Imam Muslim da ke cewa bayan an ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, anan sai aka ce wa man kanat fihi khaslatun, shi gaban ko. To akwai ruwayar da ta Imam Muslim take cewa wa man kanat fihi khallatu maimakon khasla, minhunna kanat fihi khallatun min nifaq hatta yada'a. Saboda ka ji wannan lafazin ruwayar Imam Muslim, mana Muslim ya rawaita hadisin da irin salon lafazin Imam al-Bukhari, ya kuma rawaita kanshi da na Bukhari a wata ruwaya, da khalla din da khasla abu guda suke nuna halayya, ɗabi'a, sifa. To an buɗe hadisin da muke tsaka da bayaninsa yau da cewa arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisa, abin nufi siffofi guda hudu dukkan wanda ya siffata da su ya tabbata munafiki, an malamai suke cewa munafircin aiki. Idan ka ga musulmi ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u guda hudu, to ya zama munafiki, munafiki a aikace. An fahimta? Wasu kuma malamai suna da fahimtar cewar abinda ake nufi waɗannan ɗabi'u guda hudu ba sa haɗuwa cif a tare da mutum sai yana tsantsar munafiki su ci da aiki. An fahimta? So da haka da manzo yace ya zama munafiki tsantsaye, munafikin ike nufi wanda ike kan munafurci zuci da aiki, shi ne ike tattara waɗannan sufufin guda hudu ka sardiyana yanzu. Amma mafi yawancin malamai suna fassara cewar wanda ya siffatu da waɗannan sufufi guda hudu ya tabbata munafiki tsantsa a aikace. Da bambanci da munafircin aiki da kuma munafircin aiki da zuciya. Idan zuciya ta kudurce munafirci tana kan kafirci, amma tana rufar musulmi da nuna musulunci a fili, kuma ayyukan da aiki wasu lokuta ana yin irin su ƙaryar, ana yin karya alƙawarin, ana yin haifiya a kan husuma ɗin, to yana nuna cewar yadda zuciyar take kullace da munafurci, haka gaban ma suke tafiya akan tsarin munafurci. Amma in ka ga musulmi ya siffatu da wata sifa daga cikin wannan sifofi, abin ya taƙaita iya a aiki, don ba ka sanin mai ke zuciyar bawa sai Allah da ya yi shi, to wannan yana nuna munafurci ne na aiki, kamar saƙo da daga cikin saƙo da bayi ka yi. Wannan yasa malamai suke cewa da aka ce kana munafiqan khalisa, ya zama munafiki tsantsa, irin su Imam an-Nawawi da sauransu yake cewa abinda ake nufi yayi kamanceceniya da munafiqai tsantsa. So da su aka sani da waɗannan ɗabi'u, shi ma kuma ya ɗabi'antu da su, saboda haka ya mai da kansa mai kama da munafukai tsantsa. Akwai ruwaya ta Imam Muslim, Allah ya ji kansa da rahama, da ta zo da cewa wa insama wa salla wa za'ama annahu muslim, koda ku wanda yake wannan ɗabi'un yana sallah, yana azumi, kuma yana tutiya shi musulmi ne, ya sani cewa ya siffatu da sufofin munafukai. Bayan haka malam Imam an-Nawawi yake cewa ma'anar duka waɗannan bayanai na manzo sallallahu alaihi wasallam, waɗannan ɗabi'u ne na munafirci, me yin su yana kamanceceniya da munafiqai a cikin waɗannan ɗabi'u, ya siffatu, ya ɗabi'antu da ɗabi'o'insu. Ba ana nufin shi munafiki bane a musulunci, irin munafircin munafiqan da suka rayu da manzo suka rufe shi da cewar suna kan addinin musulunci alhali ba haka. Yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya nufin cewar shi munafiki ne irin munafircin kafiran da za a dawwamar a wuta, waɗanda Allah yake cewa innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar. A'a, ba haka Annabi yake nufi da musulmin da aka same shi ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u ba. A'a, abinda yake nufi yayi kamanceceniya da sufofin da munafukai aka sani da su. Akan haka sai malamai suke cewa to ku duk wanda ya siffatu da sufofin munafukai ba zai yiwu ba imaninsa ya zama irin imanin waɗanda ba su siffatu da waɗannan sufofi na munafukai ba. akan haka waɗannan sufofi suna ragar cikar imaninsa da ƙarfinsa, kamar yadda a bayanan da muka yi a hadisi suke nuna cewa in ka so dan uwanka abinda kake so kanka imani ka yi, in ka zama kana kiwa dan uwanka abinda kake so an samu raguwar imani, an samu rauni. Haka cewar ka ji cewa Allah na fiye da kowa imani ya ce, amma da za ka ji kana ƙaunar wani sama da shi ko kullum doki da sallah kake wa manzo, imani ya yi baya. An fahimta ku? To malamai suke cewa waɗannan su ma halayen da aka ambata da sufofin da suka shafi ƙarya, ha'inci, karya alƙawari, taurin kai da kafiya a wajen husuma da karkacewa gaskiya a lokacin yinta, to suna nuna cewa wanda ya siffata da su daga cikin ɗabi'un munafukai, to shi ma ya ragi imaninsa da yin wannan halayyar. Ko da bai zama munafiki ba da za a dawwamar a wuta, munafurci ne na ƙasan waɗanda suka cancanci su dawwama a wuta. Saboda haka malamai suke cewa munafurci iri biyu ne, kamar da kafurci iri biyu. Akwai kafurcin da yake na ƙoli mai sa a dawwama a wuta, akwai kuma kafurcin da yake amsa sunan butulci na kana yin wasu abubuwa da ba haka ya kamata, ba haka ya dace ka yi su ba ga mahalci, sai a ce to ka zama butulu ko ga wani ba daga cikin bayi. Kamar yadda aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam, me yasa mata suka fi yawa? Annahunna yakfurna, saboda suna butulci. Sai aka ce kamar ya da yake cewa idan yadda abin yake miji zai zauna da ɗaya su yana ta kyautata mata, amma ran da saɓani ya shiga tsakaninsu da shi da ita, sai ta ce wace tsiyar ya ƙinana mata. To wannan ba haka ya kamata mumini ya ɗan uwansa mumini da yake kyautata masa yake masa abin kirki ba. Ta yi butulci sai ce ya kafurna, abin nufi a nan suna butulcewa, bayan da nufin suna kafurcewa su daga musulunci ba. An fahimta ku? Shi ne malamai suka ce to sai zama kafirci ne ƙasa da kafircin da ke dawwamar da bawa a wuta, nan ma munafirci ne ƙasa da munafircin da ke sa a dawwama a wuta. To da haka akwai babban munafirci, akwai ƙaramin. Babban shi ne wanda ya haɗar da yi a aikace da kuma a ƙudurce, ƙaramin wanda ya haɗar da yin halaye irin na munafukai a aikace tare da zuciyar kuma bata ƙudurce munafirci ba. An fahimta ku? To shi ne malamai suke magana abinda hadisi yake nuna ruwa ke. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana fihi khaslatun minhunna, duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u, kana fihi khaslatun minan nifaq, to ya kasance tare da wata halayya ta munafirci, hatta ya da ba shi ba samun zaman lafiya daga ita har sai ya batta. To shi da sai malamai suke cewa a daidai wannan gaba nuni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake mana da bayani na cewa masu siffatuwa da waɗannan siffofi na munafukai miyagu ababen kyama mabambanta juna ne. Ana iya samun wani ya siffatu da ɗaya daga cikin siffofin, ana iya samun wani ya siffatu da biyu daga cikin su, wani kuma ya iya kaiwa ma uku. Tunda ya ce duk wanda ɗaya daga cikin siffofin ta kasance tare da shi ina da ɗaya daga cikin siffofin munafukai, to aka sami mai biyu ba, yana ƙarya ina saba alƙawari kuma ana samu, ko ashe shi ya fi mai ɗayansa munin siffatuwa da kamanceceniya da munafukai. In aka sami mai uku ina ƙarya ina saba alƙawari ga kuma cin amana ina da ha'inci, to shi kuma ya fi mai biyanci. Ana gaya mana yanayin munin siffatuwa da waɗannan siffofi miyagu, wani yakan fi wani, wani yakan kasa wani. Sannan bayan haka hadisin a daidai wannan gaba na sanar da mu cewa wanda duk yayi iya bakin kokarsa ya yake cewa kansa irin wannan sifa daga cikin sifofin munafikai, to ya kubuta daga sharrinta, ya tsira daga hadarinta. Dan manzo ce hatta ya da'a, ba zai zama bai tare da ita ba har sai ya bar, sai ya daina. In ƙarya ce sai ya daina, in cin amana ne sai ya daina, in saba alƙawari ne sai ya bari, in kafiya akan tashin tashina ne sai ya daina. To sannan ki samu lafiya, ki kubuta daga sharrin wannan halayya. Wannan yana nuna cewa ashe in kana abu na ba daidai ba kana iya bari, ko tunda an ce mana ba za ku kubuta daga ita ba sai ka bari. In ba abin dan me yasa a ce sai ka bari? Kuma dama ai ba da ita aka yake ka ba, tsaratta kai, za ka tar a ɗabi'a da Allah yake halitta bayi asali, za ka tar da ɗabi'an ta su akan kyawawan nagartattun abubuwa. Shi yasa ma ba shi yake cewa yaro sarkin gaskiya, ko kudan an zo gaskiya yake faɗa, ina nan akan ɗabi'ar da Allah ya halicce shi, kai baban ku yana nan ce ina. Ko da zuwa aka ce kaje ka ce ba, ya ce in ce baya nan, aka zai gaya maka, ko gaskiyar da zai faɗa. To haka, saboda haka wannan sai yake nuna cewa waɗannan sufofi da waɗannan miyagun halaye ana iya ƙoƙari a yaki cewa kai su, ta salon ka roƙi Allah ya raba ka da su, ta salon ka kauce wa yin su. Kana iya bakin abin da za ka iya na ƙoƙari, kuma kana gaya wanda ya sada kowa da kuma iyaye ma, sai ka neme su kara. Da mutuwa wa iza tumina kana, idan aka amince masa ya ha'inci. Malamai suka ce a wannan gaba ya kunshi amana iri biyu, amanar da ke tsakanin bawa da mahalicci. Bawa tun yana tsatson annabi Adam ya ɗauki alƙawarin zai bi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma shi an halicce shi alal fitra, akan karɓar abin da yake daidai na musulunci. Musulunci ya zo da cewar idan mai amana, idan mai gaskiya, idan mai haƙuri, idan mai kunya, idan mai kaza, kyawawan ɗabi'u. To daga inda ya sauka daga kan alƙawarinsa tsakaninsa da mahalicci na zai wa Allah ibada, shi kaɗai ba zai haɗa shi da wani ba. Daga inda ya sauka daga alƙawarinsa na zai yi sallah a lokacin da Ubangiji ya buƙaci a yi, zai wa Allah azumi kamar yadda ya buƙaci a yi bisa korowar manzansa, zai kaza zai kaza. To idan baƙi abin nan saɓanin yadda aka ce ya ci amana a mu'amalarsa da mahalicci, in ka riƙe da amanar sallah to za ka yi ta a lokacin da aka ce yadda aka ce, in ba ka riƙe da wannan amanar ba ta ibadar Allah to za ka kana yadda kake so, kana saɓa, kana yin ba daidai ba. To wannan amanar da ke tsakanin Allah, in kai haka kace amana, alama ce ta munafurci. Dan munafukai suke cewa sun yadda za su ba Allah kuma sai su zo ba shi suke bi ba. Akwai kuma cin amana ta tsakaninka da bayi, da Allah ya haɗa ka zama da su, ya ce ka zauna da su bisa amana. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahli. Allah yana umarta ku da ku bayar da amanoni ga masu. Allah ya ce wa idza atmina ba'dukum fa in amina kay ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itmina amanatahu wa liyattaqillaha rabb. Idan wani ku ya amince wa wani, to ya mayar masa da abin da ya amince masa a kansa ɗin, ikame shi yadda yake, ya ba da amana da aka ba shi. To wannan a mu'amalar bawa da bawa shi ne muka ba da misali cewa ka ci bashinsa to ka dawo masa da shi, ka aro kayansa ka ba shi kayansa, ya baka ajiya ka samu kayan su na ajiya da ya baka an fahimta to irin waɗannan duka suna daga ciki sannan malami suka ce har wa yau akwai amana ta kan kasance bayan ta dukiya kamar ta rance din ko ta aro din ko ta ajiya din to akwai kuma wacce take amana ta amince maka akan da dana ne na dauko nace ga malam ga wannan dan na yadda a tarbiyance shi a dora shi akan tsarin da Allah yake bisa korowar masa a sanar da shi abubuwan za su yi samu wayewa ta zamani kada a cuce shi ko ya cutar ne ce na karba amma ya tashi to za a yi koyar wannan da karfe 8 zuwa karfe 10 babu wani hanzari karɓaɓɓe a shari'ance babu wani uzuri abin da aka yi a shari'ance ya zo sai gana ma ya tashi kada to ya ci amana ta wannan ƴaƴan da aka danka a hannunsa an fahimta malamin suka ce to yadda ake cin amana a dukiya a wannan ma akwai cin amana sai ka kiyaye banda abin da ya shafi wannan suka ce sai kuma abin da ya shafi sirri na maganganun da suke wakana tsakanin bayi shi sa ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya zanta da ɗaya sai ya juya magana ta zama amana to da so yake kowa ya ji sai ya yi kuwa ko ya gargaɗa ko amma sai ya keɓe ka ikira ka ya ce wane zo ka ci kaji kaza shi kaza kaza shi wanda ma har ya jaddada wannan fa maganar da gani sai kai sai Allah ba mai ta da wani ban ba kai har zai jaddada maka to manzo yace in aka samu wannan ta zama amana da zarar ka furta ta ga wani ka ci amana to saboda haka wa idza atmina khana tana shiga irin nan in ya amince maka akan maganganun da bai buƙatar su fita waje ko ba na fita waje bane ko na Allah ka wani guri har ka kai su inda bai kamata su kai ba ka ci amana to halayya ta munafika su aka za a rufe kofa da su a tattauna su je kuma su yayata abin da aka tattauna kamar da suka tsawo manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai amana tsakaninka da mahalicci akwai amana tsakaninka da bayi a amana tsakaninka da bayi akwai ta dukiya akwai ta sirri akwai ta ƴaƴa da abin da ya kamata saboda haka abin da ake bukata a kowanne ka zama mai kiyayewa kada ka zama yau wasane da abin da yake na amana ikalwanta ko ilalace in kai haka ka ɗabi'a ɗabi'ar munafiki Allah ya kiyaye sai manzo kuma yake wa idza haddatha kadhaba idan yayi magana yayi ƙarya saka ce kawai yayi zabe yayi magana saboda ta kunshi kowace irin magana da ake bukata a yi ta yadda take daidai in kai ta ba haka ba kai ƙarya in ka faɗe ta ba take ba ka faɗi ƙarya ba wata magana banda wata bace duk maganar da ake bukata za a yi don za ku faɗe ta ka faɗe ta yadda take yadda abin ya wakana to shi ne ka kiyaye da gaskiyar magana da gaskiyar zance amma in aka rasa wannan to ka zamanto cewar wato ainihin maƙaryaci wannan kuma halayya ce da aka san munafukai da ita bai kamata a ce musulmi kuma ya ɗabi'a su da ita ba yanzu kuma wannan ta zama ruwan dare ta shara da ƙarya sai zo ya littafi littafi shafi 50 in ka tambaye shi ya ce kawai zama ne na tsara zama kai ka tsara har kawai ce yi ya faru bai faru ba ta ya haka kawai haka na gani in na yi kuma a ƙasa cikin gwara zama rubuta to haka muke ta ta yi an ce ci gaba amma abin da ya faɗa ba aya ba hadisi ba maganar magabaci ba kawai shati faɗi kuma ce wai daga haka za a sami gyara ai ba ɗauko hanyar ba fa kusa zagazin zagazin ana ta haya ana ta ko ba kudi za a baka kaje je karanta zaka a kwana ta ce ga babu komai a kokolo mutum sai wadannan abubuwa ga abin da zuciya su za ta nutsu alaji dhikrillah ta tsama ilal qulub bi ta'a haddace ga abin da zai saita tunaninsa na maganganun manzo dadada kyawawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha maganganun na wahayi babu hayo sai dai kawai ya karanta Nobel na wani ya karanta Nobel na wani ya karanta na wani a irin wanda suke ɗan baya-baya ɗan na yanzu ya karanta littafin wani ya karanta na wani na Hausa duka amma duka ba aya ba hadisi ba maganar magabaci sai mun kauce wa irin waɗannan abubuwa duk abin da aka yi inda za ka same shi a gaskiya to babu buƙatar sai ka tafi ka nemo na ƙarya za ka yi cewa ya gyaran hali to gyaran hali ga abin da ya tabbata na gaske ka faɗe shi ka gyara halin mutane da shi mai sai ka ɗauko na ƙarya da za mu ya wuce gida da ƙoƙi ma inda ana gida da ƙoƙi kai kana jin cewa da ka ji har ka gizo ka san ƙarya ce ƙoƙi ka san ƙarya ce nan gida baya magana ƙoƙi ma ta magana ko tunaninka ma yana baka cewa eh wannan dama su ma kuma a ƙarshen sai dama ƙarya ce na shishirga ta duk dai ana gama ba amma yanzu aka faɗa haka ba gabin daga farko har ƙarshe ba inda za a maka cewa a ƙarya ce sai dai zuwa kai ka sami littafin nan ka ce wai da Allah a ina ake waɗannan abubuwan da aka yi wanda cikin littafin ka na ɗaya da na biyu da na uku shi kawai zamanin yana kwance na yi ko? Haka saboda haka waɗannan abubuwan muna ɗaukar su ba kowa ba kuma wasu abu ne su ne suka gurɓata tafiyar al'amuran Allah ya kiyaye manzo ya ce wa idza ahada ghadan idan ya alƙawari ya saba Malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan lafazin na wa idza ahada ghadan kamar shigen lafazin da manzo ne yake faɗa ya ce wa idza wa'ada akhlafa in ya alƙawari ya saba abin nufi idan ya alƙawari da wani ko ma waye bai cika alƙawari tare cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa aufu bil uhud innal ahada kana mas'ula ku cika alƙawari ku cika alƙawuran da kuke haƙiƙa alƙawuran da baya suke ababan a tsiye su a tambaye su su ne kana ganin kamar ba wani abu ne ai mun yi kaza kaza shikenan ina zo to ma dai ban zo ba ai ba ni kaɗai bane ai kaza kaza in dai kai an masa alƙawari kuma ka tabbatar da cewa to je ka sai inda uzuri karɓar sai a shari'ance a ka shirya za ka tafi iyalinka ba lafiya ko ɗanka ba lafiya ko gobara ko mutuwa a wannan wani abu ne da tafi ƙarfin ikonka amma da dama da iko da yanayin da za ka yi ka watsar ka ƙi to za ka sa al'umma su tsakallanka a tauyayye ragagge mara cika dan da an yi alƙawarin ce da wa kuka alƙawarin da wani a to ka nemo ni ai wani abu kaga ba ka da kima da daraja abin da kake faɗa zan ba abin ɗauka ba to da haka sau tari karya alƙawari yana da alaƙa da ƙarya ta aiki ƙaryar zance ta harshe ce ƙaryar saba abin da kuka yi za ku aiwatar ka ƙi ƙarya ce a aikace ita kuma an gane ina dama ƙarya ta harshe ka faɗa abin da ba haka ba nan kuma ta aiki ka ce za ka yi ba kai ba an fahimta ko su da ka wancan ya shafi magana wannan kuma ya shafi aiki ka ƙara musulunci su ake da aikinka da maganganunka su riƙa tafiya ta ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah ya kunna ku ba da gaskiya da Allah kuka yadda da manzo kuke bin su sau da ƙafa a kan da wani dalili me zai sa ku rika faɗar abin da ba za ku aikata haƙiƙa azaba ta yi muni wurin Allah da ya tare da ga wanda suke faɗar abin da ba su aikata sura ka so ake maganganunka suka tafiya da aiki ayyukanka suka tafiya tare da maganganunka ka zama mai gaskiya aiki mai gaskiya a maganganunka sai manzo ya ce wa idza qasama fajara malamai suke cewa abinda ake cewa husuma shine ja'ida sabani jayayya ka fada ce ba haka ya fada ka ce ba haka ja'ida ko ta zama a gaban wani mai hukunci kamar alƙali ko jagoran al'ummar musulmi ko ta zama a tsakankanin kai da wani ko da ba wani wanda zai muku alƙalanci to shi yake cewa husuma ba wani lokaci ce tashin tashina ko ja'ida to manzo yake cewa wa idza khasam daga cikin halayyar munafikai da akan samu wani isabbatu da ita idan aka samu jayayya tsakaninsa da wani abokin mu'amala idan aka sami wato anin ja'ija tashin tashina tsakaninsa da wani fajara sai ifajirci me fajirci malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yace fajirci a ja'ija ko tashin tashina iri biyu ne na farko a ja'ija inda kuke da wani kai da awar abin da ba naka ba da zai haifar muku da ja'ija ku sace wannan kai ja'ija da husuma da fajirci ma'ana kai ja'ija mai hada da fajirci ja'ija din ka ce naka ya ce ba naka ba nawa ne ba naka ba nawa ne ba an samu ja'ija din to meye fajircin a cikin ja'ija din da kuka yi fajircin ka ce da abin da ba naka ba naka an fahimta to da ku wannan fajircin galibi shi yake jawo ko yake haifar da ja'ija din kai ka ce naka ne shi ya ce ba naka bane kuma kai ka san ba naka bane ka ce naka ne to kai ja'ija hada da fajirci kangara sako kafiya akan laifi to wannan nau'i na farko kenan na idan an samu ja'ija a samu kafiya akan abin da ka ce naka ne kuma ka san ba naka bane na biyu kuma ka musa abin da yake kanka kamar mutumin da ya ci bashi kai da shi da Allah ba da bashin 2000 yaushe za ka biya na baka daga nan zuwa ranar 30 zan zo ma da kudinka in ma ban zo ba zan turo shuru ko kuka yi tun damuna ya zahar an shigo rani daga cewa jibi zan baka abin ya ja lokaci ka ga cewa kai kafi kana bukatar haƙƙin kai ka bani kuɗi da ya ce wani kuɗi bashi na da kaci a ina waye shaidarka sai ka ji kamar an kwara ma ruwa yanzu sai ga mutum yana gumi haka ma za mu yi da kai saboda me can da yake faɗa haka kuma ya sauran jama'a kuma za su kalle ka macuci mai cewa wani kana da abu a kansa ba ya kuwa ka da shi ga shira ta ja yana cewa maka kawo hujja ko to duka nawa zai maka wannan sai ga mutum yana gumi sai ga mutum mamaki ya sai ga ido ya ja to yace wannan shine karo na biyu ko iri na biyu can abinda ba naka ba ka ce naka nan abinda ka san ba naka bane yana kanka ka musu ka ce baka san na magana ba shine za ake cewa yayi deny ko har ma rada muta an je ka ce baka san magana ba kamar an tafi police station ko court ko an je ka ce baka san kai baka ma san shi ba shi eh to da lawyer ita lallauye ka kuma an je ta auta ba zai iya kwance ka daga lallauyar da yayi ba to irin wannan shine ake cewa fujur wa idza khasama fajara idan ya ja inja sai ya kauce wa gaskiya shine fujur saboda yayin da kace abinda ba naka ba naka ƙarya ta shi rashin gaskiya ya faru yayin da abin da yake kanka kasan yana kanka kace kai baka san da shi a kanka ba kaucewa gaskiya ta faru ko to wa idza khasama fajara idan wani abu ya hada shi na ja'inja da wani sai ya kauce wa gaskiya ina fa abin da yake shine ƙarya shine wa idza qasama fajara to da ka shi sa duk abin da ya hada ka da mutum ko me ake so ka zama ka tsaya akan gaskiya Allah ya ce wa idza qultum fa'dil in za ku faɗi magana ku faɗi ta adalci wacce take daidai ko za ta dawo muku akan ku ko za ta dawo akan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha yace wa qulu qawlan sadida faɗi magana take daidai ko da in ka faɗi daidai din daidai za ta jawo maka wani abu shine ake faɗa cewa komai in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai taka ja maka kabiya ka kubuta haga Allah kuma kima ka darda ka za ta ci gaba da wanzuwa a tsakanin wanda kake rayuwa tare da su kuma Allah ba zai tabar da kai bisa ba shi yake cewa ba a cewa ƙaryar gaskiyarka ta ƙare sai dai ƙaryarka ta ƙare ko a ce ƙaryarka ta ƙare amma dai ba ce gaskiyarka ta ƙare da ka taba jin haka saboda haka waɗannan su ne fitattun miyagun sufofi da halaye da ɗabi'u na munafukai da ba su cancanci a ce ga wani musulmi na yin su da zarar ya yi ɗaya daga cikinsu da zarar ya rage imanin kasancewar yana yin su ba zai sa a ce masa kafiri ko mai dawwama a wuta ba a'a ina nan mumini amma mai tauyayyen imani sakamakon waɗannan laifuka sai abinda hadisi yake koyar da mu malamai suke cewa wannan hadisi yana koyar da mu haramcin yin ƙarya ina sanar da mu haramcin yin ha'inci ina sanar da mu haramcin saba alƙawari ina sanar da mu kafiya da kaucewa gaskiya yayin ja'inci ka dauki tsarin da ba shine gaskiya ba kuma ka kafe akan haka to ka zama mufasir fajir mai husuma mai kaucewa gaskiya a husumar da yake sannan wannan hadisi ne muna bayanin munin sufofin munafukai shur munafukai yadda kudirin su bai da kyau haka ayyukan da suke aikatawa ma miyaku to da ka ga munin zuciya ga na aiki shi yasa annabi yake cewa cikin jiki akwai wata tsoka da zarar ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci saboda haka munin ƙudurin munafukai na binne da ɓoye kafirci a zuciyarsu bai yarda da musulunci a fili shi ya jawo ko a filin ma ba sa yin abin da yake nufi su da haka ba daidai ba ne a ce ko musulmi ina kwaikwayo irin wannan halaye nasu hakan shi ne zai gurɓata masa imanin su shi Allah ya kiyaye wannan hadisi na sanar da mu cewar mutumin da ya siffatu da ɗaya daga cikin waɗannan siffofi na munafukai hakan na jawo masa raguwar imani sannan wannan hadisi da yake sanar da mu waɗannan siffofi na munafukai tsawata mana yake kan siffatuwa da su saboda irin matsalar da ke tattare da su na waɗanda suke su ne suka fita suka yi fice suka siffatu da su cif da cif munafukai Allah ya ce ranar alkiyama suna can ƙarƙashin wuta to ko wanda ya ɗabi'atu da ɗabi'unsu ko da bai ƙudirce irin abin da suka ƙudirce ba to yana bijirar da kansa da yiwuwar a yi masa azabar wannan laifin da an fahimta ku a shikenan tsawata mana ake daga siffatuwa da waɗannan siffofi don kan mu je ba kan mu cikin haɗari sannan malamin suke cewa wannan hadisin na sanar da mu cewa shi hadisin a kan kansu ba kuma shi kaɗai ba da ma wasu hadisin suna sanar da mu cewa za a iya samu a samu haɗuwar siffofi na imani a tare da mutum da kuma wasu daga cikin siffofi na halayyar munafurci a tare da shi ana samun haka an fahimta saboda halayen munafukai ne ƙarya in aka samu mumini musulmi ya yi sa ce ya ɗabi'atu da ɗabi'un munafukai ko da shi ba munafiki ne irin munafurcinsu ya tsotsa ni aikin munafurci duk da kudurin ba na munafurci ba an fahimta ku to da ka aiya samu mutum ya hada kikkiawa da mummuna kisa ubangiji yake hukunci akan inda ya furin jaye sai a bangara ko na bangara fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya don yake tabbata da cewa ana iya samun mutum ina da kyawawan dabi'u na musulunci kuma ya dosa da wasu munanan dabi'u na munafurci ya zama ina yin su Allah ka tsare mu yanzu wannan shi ne abin da ahlus sunna wal jama'a suke kai cewar mumini da yake tabbata akan imani in yi wani aiki daga cikin irin ayyukan munafukai ba tare da ya dauki halaccin wannan abun ya ratayawa ba kansa ba ko kuma ba tare da ya kudurta kafirci a rai ba to wannan sai dai ya rage imaninsa sai dai ya tauyi karfin imaninsa amma ba zai fitar da shi daga musulunci a masa hukunci irin hukuncin munafukai tsantsa da suke kan munafurci zuci da aiki ba to da shi da abin da ya shafi bayanan wannan hadisi abin da muka yi da Allah ba mu lada kuskure Allah Allah wa salamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi man walahu ba'id wannan bayan sallama yake cewa shawara yake neman a bashi yau kimanin shekara uku da rabi yana tare da budurwarsa da yake son ta da aure kuma ita ma take son sa amma kafin su fara wannan soyayya sai da ya bincike akan halin mahaifinta kuma ya dace da cewa mahaifinta mutumin kirki ne daga baya sai aka nemi ya fito ya gabatar da abin da zai gabatar na dukiyar aure da ake cewa ko kuma wato anin ya kawo abin da zai kawo a zuwa maganar lokaci da sadaki da sauransu da ya je wa da mahaifinsa wannan magana sai mahaifin ya ce da shi ka san halin mahaifiyarta to shi san da ya bincikensa na mahaifiyar ta kuma samu ciwar mutumin kirki amma bai sanya kuma mahaifiyarta ba wannan magana da babansa ya faɗa masa ya sa sai kuma ya tsiri binciken sanin ya halin mahaifiyar budurwarsa take kuma ko da ya bincika sai bai tarar da abin da yake sa ran samu ita tana da matsala ta ɓangaren halaye ita mahaifiyar kuma galibi mata sun fi zama da mata sun kuma fi ɗaukar ɗabi'un mata ƴan uwansu ko ita to sai samu kansa a wannan tsakatsaki shi ya je ita so magana tun farko kuma aka ce an ji an gani ya fito gashi gurin fitowa babansa ya ce a ƙara bincike kuma an ƙara an ci karo da matsala to ya kamata ya tunkari abu gashi tana son sa yana son to haƙiƙanin gaskiya a hadisance manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi